بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا قد يقع الله سبحانه وتعالى دي هدى معنا سافيا تأصبر بيرقى وتن رجب وإن هجر منذ صلى الله عليه وسلم سكرى دبو ديال الأليه بثلاثين رؤكو a wanda ya daidai da 26 ga watan 5 shekara ta 2012 a ci gaba da karatunmu na littafin khutuwatun ila sa'ada wanda kuma insha Allah shine darasinmu na ƙarshe a wannan littafin a za mu tashi inda malami ya ce mana barnamaj yaumi muqtarah tsari na rana wanda malamin ya bada shawara ga dalibin ilimi wanda zai rika dauka ya rika gudanar da ayyukansa na kowace rana a kansu ma'ana a kowace rana a matsayina na dalibin ilimi ya ya kamata in tsara wunina da darena shine abin da malamin ya kawo kuma da shi ya rufe littafinsa yace tusalli al-fajr fi al-masjid ma'a jama'ati al-muslimin farko dai ka dauke ta al'adar ka ta yau da kullum abinda zaka shine ka sallaci asubahi a kowace rana tare da jama'ar muslimi qala sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man salla salata subhi fa huwa fi zimmatillah duk mutumin da ya sallaci asubahi to yana cikin zimmar ubangiji yana cikin alƙawarin ubangiji yana cikin kulawar ubangiji subhanahu wataala ma'ana kenan kamar dan gatan Allah ne shi yasa ya zama kenan haramun ne a zubda jininsa ko a cuce shi saboda ya samu wannan falala a wannan rana ya salla a cikin jama'a a asubahi wannan abun farko kenan wannan yana nufin a kowace rana abinda zaka yi kenan bayan wannan yace thumma tamkufu fil masjid sannan sai ka zauna a masallaci wa ba'da qirati awradi as-sabahi bayan ka karanta abinda ka saba karantawa na asubahi shi ake ce ma awrad jam'in wuridi wuridi ba wai wato ka karbo wani zikiri na musamman da zaka rika yi ka karbo shi daga gun wani ba a karbo irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya saba yi bayan kowace asubahi to shi zaka shi ake ce mawud a ana kiransa wannan kasancewar kowace ka saba yin sa shi zaka rike a kowane lokaci yana nufin zikiri da ake na asubahi na bayan kowace sallah a wanda ake fara shi daga yin sallama in ka ce assalamu alaikum warahmatullahi ka fara da astaghfirullah 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 ka fada sau uku allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya dhal jalal wal ikram sannan kuma sai ka ci gaba da sauran zikirori da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin fadin la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau goma a kai tasbihi din nan da aka saba guda 33 hamdala 33 kabbara 33 ka cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kai ayatul kursi kai qul huwallahu uku qul a'udhu birabbil falaq uku qul a'udhu birabbin nas ita ma guda uku da kuma sauran zikirori da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana yin su mana kai azkarus sabahi hakanan lokacin magriba kaman da zai fada kai azkarul masa kullun ka dawami wannan yawa duk dan adam da ya saba da zikirin Allah subhanahu wataala to Allah na kare shi a kowace rana daga kowace irin musiba yawa musibu daga sharrin aljani da musibu daga sharrin dan adam wato na hasada da makamantansu wannan abubuwan bai kamata musulmi ya rika wasa da su ba sawa'un kai dalibin ilimi ko ba dalibin ilimi ba duk musulmi in har yayi sallah to tabbatar da yana zama yana waɗannan zikirori shine zaman sa lafiya tsakaninsa da ubangiji sannan sai wa idza kunta hafizan lahu sannan sai yake cewa تحفظ من القرآن يوا وبعد قراءة أوراد الصباح تحفظ من القرآن bayan karatun abin da ka saba a karantawa na yana nufin bayan waɗancan zikirori ka karanta kuma ayoyin da ka saba karantawa na daga alqur'ani domin mutumin da ya haddace alqur'ani ina jin mun karanta a baya irin cewa ga yadda zaka kasa qur'ani wajen muraja'a yau ka karanta kaza gobe karanta kaza ko to wannan shi ma shine wuridin ka na karatun alqur'ani ko kuma wurdin ko abin da ka saba karantawa kullun ka ce zaka karanta juzu'i daya kawai ko da ba hifzan ba yawa in kuma hifzan din ne abin da ka haddace to ka rika maimaita shi a kowace rana bayan kai sallar asubahi yace wa idza kunta hafizan lahu in ka kasance ka haddace alqur'ani baki daya sai ce to turaji ma hafiztahu sai ka muraja'ar abin da ka haddace din thumma tahfazu min al-mutun sannan ka haddace littattafai da duk mun karanta wannan a baya ko yawa yace wa turaji'u shay'an minha shi ma kai muraja'ar abin da ka haddace daga waɗannan wato littattafai din yace kullu zalika wa anta fil masjidi wannan duk zaka yi shi ne kana zaune a masallaci yawa kana zaune a masallacin zaka yi wannan bayan sallar asubahi hatta tatlu ash-shams had sai rana ta fito qaida rumhin gurgudan wato tsawon mashi thumma tusalli rak'atay dhuha sai ka tashi a cikin masallacin sai kai rak'atay dhuha rak'a biyu da ake ta sallar walaha thumma tadhhabu ila darika sannan sai ka tafi gidanka thumma tadhhabu ila almadrasa in kai dalibi ne kuma ka tafi makaranta aw alwazifa ko ka tafi ofishinka wurin aiki ko kasuwa da makamancin su وبعد عودتك من المدرسة أو العمل بايان كاداو دغا مكارنتا كو كاداو دغا ايكي تأخذ قسطا من الراحة سيكا دوكيوني ينكي نهوتو كما ماناكا هوتا إلى صلاة الأصر ذاقا سلل الأصر وانا إند أكي سامو أكي ين بچيرانكي نا لين وانا ينا قطن تا يد سكي أكسسو وانا بچي درانا الادا سيدا kowa yana yin ta ina ji mun yi magana akan ku ko ba nan bane yawa to al'ada ce da sun saba ta kuma tana taimakawa mutum ya samu karfin jikinsa bayan sallar la'asar yayi wani abu da zai aikata na alherin rayuwarsa amma kamar mu nan da ba a saba ba in ka samu dama ka yi yawa in baka samu dama ba to sai ka tsara wani lokacin da ko da minti 15 ne kadan huta dai daga wani abu sai ce wa ba'da salatul asr bayan sallar al'asr kuma ya qara'u talibu wajibatil madrasa sai karanta wato in dalibi ne mutun dan makaranta yayi muraja'ar ayyukansa na makaranta ko kuma homework in an bashi wa ba'da salatul maghrib bayan sallar maghriba kuma tamkuthu fil masjidi sai ka sake zama a masallaci ila salatul isha'i zuwa sallar isha'i na gani lokacin la'alla dan kasuwa ya dawo daga kasuwa ma'aikaci ya dawo daga aiki da haka lokacin magariba zuwa isha'i nasa ne sai zauna a masallaci inda kuma ake darussa kamar irin wannan bayan asubahi da kuma bayan magariba zuwa isha'i ya saurari darasinsa bayan nan ya sa lokacin da zai waɗannan wato murajao'i wanda duk suna daga cikin abin da za su amfane shi yace wa tasna'u ba'da al-maghribi mithla ma sana'ta ba'da al-fajr a bayan magariba dinnan sai ka aikata irin abin da ka aikata bayan asuba min hifzil qur'ani na haddace alqur'ani wal mutuni da kuma littattafai wa muraja'atihima da kuma muraja'asu yace ba'da salatul isha bayan sallar isha'i kuma tanamu mubakkiran sai kai bacci da wuri yawa to anan take sai kai bacci da wuri duk mutumin da yake son ya tashi yayi wani abu cikin dare to yayi da wuri in yi baccin da wuri wannan zai taimake shi wajen ya tashi da daddare yayi nafilfilin da zai yi kafin asubahi yace wa nabi sallallahu alaihi wasallama kana yakrahu an-nawma qablaha annabi sallallahu alaihi wasallama yana kin wato makruhi ne a wurin manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ya rika yin bacci kafin sallar isha'i kafin sallar isha wal haditha ba'daha da kuma zance da hira bayan sallar isha'i mana bayan sallar isha'i to kowa yana komawa ne zuwa ga rayuwarsa ta tsarin kansa ya koma gida ko da ba baccin zaka yi da wuri ba to ka bewa iyalinka wannan lokacin mutane da yawa suna wasa da wannan tsalin zaka ga bayan isha'i wani a lokacin za a yi wanka a fesa turare sai kuma a tafi bakin titi bayan isha'i fa wannan haƙƙin iyalinsa ne suna da dama su ce masa a'a mu ba mu yadda ka fita ba yau duk tsarin kuma da za a tsara in abun yayi yawa ma ko ƙara ku kai shi gun wanda zai saurare shi cewa haƙiƙa lokacin bayan isha'i fa naku ne yawwa wannan kuma gaskiya yana da kyau ɗan uwa musulmi su guji waɗannan al'amura daga an ce isha'i tayi to kowa ya zama yana gidansa yawwa musamman zaka ga wasu tun bayan asubahi din dan zaman da suka yi da iyalin nasu ba wani mai yawa bane daga sun ba su haƙoƙinsu ne mai za a ce a karya wani ma ba karyawa a gidan yana kama hanya ya tafi in office ne ya tafi office to idan aka je office din in ma'aikaci ne in ya tashi wani ma ba zai dawo gidan ba tun karfe 5 sai a zauna kuma da abokai wai suna da wata majalisa kowa yana da wannan abun ko mafi yawa dai za ka ga mutane suna da wannan sai a je a bata lokaci a yi ta hira hirar da bata da alheri mafi yawa yawa wadda bata rabuwa da a yi da wannan a yi da wannan a ci mutuncin wannan a zagi wannan ko da ma ba a wannan to ba a karanta abin da zai amfani mutum to wannan ba daidai bane mutum ya rika aikata shi kuma ya bar iyalinsa a gida bai ba su lokaci ba ko hira kawai da zaka tattauna gwargwadon hali kaɗan kai da iyalinka kafin a yi bacci wannan ya fi muhimmanci da ka je ka yi hira da wasu mutane a waje to ballantana a bayan isha'in nan za a zauna da iyali a tattauna yara su kawo abubuwan da za su kawo an ce musu a makaranta a ba da shawarwari a tattauna wani a lokacin zai duba dan ayyukan da aka ba yaro a makaranta a duba shi wani kuma a lokacin za a gaya masa duk matsalolin gidan tunda da baya nan yau fa an yi kaza yau wane ya zo yau wance ta zo an kawo sako gashi nan ba a same ka ba to idan ya zama mutum ya tafi bayan isha'in ma ya gargada yana ta hira bai dawo ba sai lokacin da mutan gida suka yi bacci da safe kuma yana yin asubahi ya sake komawa aiki a sake irin wannan to hakika gidansa zai lalace yawa rikon gida a matsayin ka na mai gida zai lalace ya zama cewa ya fita daga control ɗinka ba za ka iya ba saboda mai ka bar shi ya watse dole mutum ya zama yana da lokacin da zai zauna ya tattauna da iyalinsa a nan ake ƙara samun soyayya a nan ake ƙara samun yadda za ka yi maganin menene ke faruwa a gidanka ne da kullum a lokacin za ka iya samun damar da za ka san halin kowa daga cikin 'ya'yanka don haka hasara ce ta lokaci mai yawa muke yi masu fita musamman bayan sallar isha'i din nan a tafi hira yawa in dai ba wani aiki zaka wani darasi ne wani karatu ne wannan kuma shi dama wannan baya zama a kullum ba zai a ce a kullum akwai irinsa ba amma a ce kullum kai kuma bayan isha'i ne za a yi wanka a fesa turare a kama hanya a je a zauna a bakin titi wannan ya wuce wancan ta wuce ana kallon wannan to hakika akwai laifi a cikin wannan kuma akwai cutar da iyali akwai bukatar kowa ya tunanin wannan ya daina shi na san alhamdulillah da yawa an rage yin wannan to Allah ya sa mu dace ya kulu Abu Barzata radiyallahu anhu Abu Barzata al-Aslami yana cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yakrahu an-nawma qabla al-isha والحديث بعدها النبي صلى الله عليه وسلم ينا كين واتو مكروهي ني اولنسا متين يي بچي كافن صلاه العشاء هكذا كما يي هيرا يي زونا كوي يي تزنتي مسمن حركه الدنيا باين صلاه العشاء كاجا شي كافن صلاه العشاء با لوكاتين بچي بني kada mutum ya ce yayi magruba ya kwanta a gida ya kasa fitowa sallar isha'i wannan shine dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da sallar la'asar da sallar isha'i da sallar asubahi sune salloli da suka fi nauyi akan munafikai sun fi nauyi wato suna da wahala mutumin da yake munafiki wato ya dore akan yin su saboda musamman ana yin bacci kafin su yace fa taqra'u awradan nawmi to sai ka karanta wato lokuta abinda ake karantawa na zikirin bacci shine awradin nawm yawa zikirin da ake karantawa kafin kwanciya ai mun san shi ko yawa kowa ya san abinda ake karantawa lokacin bacci to ka karanta shi thumma tanamu ala taharatin sai ka kwanta a cikin alwala ala jambikal ayman a gefen jikinka na dama kamar yadda mun san hadisin nan da Al-Bara ibn Azib da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa zikirin nan da kuma abin da ya gaya masa yayi alwala irin alwalarsa ta sallah sannan kuma ya kwanta a tsagin jikinsa na dama to ya karanta waɗannan zikirori akwai nau'o'i daban-daban na waɗannan zikirori kuma ɗalibin ilimi yana da kyau ko kuma kowa yana da kyau ya je ya karanta a littafan da aka rubuta irin wannan zikirori ya haddace abin da zai haddace dan ya rika tabbakawa duk mutumin da ya saba da karanta irin waɗannan zikirori daga cikin abin da zai amfane shi shine tashi cikin kwanciyar hankali da nutsuwa kuma ba zai rika irin mafarki-mafarki na razana din nan na tsorata ba duk mutumin da ya saba da wannan amma kai ne ka je hira ka dawo kana dawowa an zauna an kama kallon fina-finai a kallon fina-finai na tsoro da tashin hankali da cuce-cuce da zage-zage da cin mutunci da abubuwa marasa kyau dai dole ka kwanta a bacci ka ga irin waɗannan abubuwan suna zuwa maka yawwa amma idan mutum baya kallon waɗannan abubuwan shirme sannan kuma yana zikirin Allah to Allah madauki na tsare shi daga hatta shedanu su zo suna wato wani abu a kansa shine sai yake cewa wa qabla salati al-fajr bi sa'atin kafin sallar asubahi da awa daya tastayqizu sai ka farka min naumika daga baccin nan ma'ana ka sa abin da zai tashe ka kafin asuba da awa daya sai ka farka wa tadhkurullah inda istiqadika kuma ka ambaci Allah lokacin tashin nan naka litanhalla anka uqdatun min uqadi shaytan saboda kullun nan guda daya daga cikin kulli guda uku da shaydan ke wa dan adam in ya kwanta sai ya zama cewa ya warware ga hadisin da zai kawo mana yace qala alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya'qidu shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum shaydan yana kulli a ƙarshen wato a ƙiyar dan uwanku idza huwa nama idan yayi bacci shaydan yana zuwa daidai ƙarshen wuyan dan adam sai kulla masa thalatha uqad kulli guda uku kamar yadda mun san kulli duk abin da aka ce kulli akwai matsala a cikin sa ko zuwa ga a lokacin suratu al-falaq Allah madauki da yake ba mu labari masu yin sihiri masu sharri da aka ce mu nemi tsari daga sharrin su mata an-naffathat fil uqad aka ce ko masu yin tofi a cikin kulle-kulle saboda mafi yawan dama abubuwan da ake na sihiri da tsafi da ake wa mutane ana yin sa ne a cikin irin wannan kulle-kullen a kulle wani abu ko a dauki wani abu na bangaren jikin mutum gashi ko makamancin sa a sa a wani wuri sai a je a yi wasu surkulle a karanta wasu abubuwa da za a nema daga aljanu sai a tofa a ciki sai a je a boye a wani wuri shikenan sai sharri ya samu mutum to irin wannan shi uban nasu shedan kenan iblis ya saba yin wannan in har mutum ya kwanta musamman a ce dama yana kwanciya ba ruwansa da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala to shedan yana zuwa ya kulla masa wannan kulli guda uku kowanne sharri ne a ciki yadribu kulla uqda yana buga kowanne kulli shedan din zai buga shi ma'ana ya kada masa shi yana cewa alayka laylun tawilun farqud ai kana da dare mai yawa yi baccinka shi yasa zaka ga wani lokacin kana farkawa cikin dare din nan to me in ka ga dama lokacin asubahi ya kusa to kar ka bari ka koma ka tashi kai irin wannan kai nafilfilin da zaka yi dan kada ka makara in ko ka dan cewa bari in dan huta ka dan tashi to shikenan shedan ya kama ka zaka ga cewa an makara sai ce fa in istayqadha idan mutun ya farka fa zakara Allah kuma ya ambaci Allah in hallat uqdatu to sai kulli daya ware da kansa Allah zai ware maka shi in har ka farka kuma ka ambaci Allah sai kulli daya ware kun ga sauranawa saura biyu sai ce fa in tawadda in ya tashi ya alwala in hallat uqdatu na biyu shi ma sai ware kun ga saura daya ko fa in salla in ya sallolin nan na filfili in hallat uqdatu sai dayan shi ma ya ware shikenan sai mutun ya waye gari cikin lafiya fa asbaha nashitan sai waye gari wato da karfin jikinsa shine nashit tayyiban nafsi ransa cikin dadi ba zai tashi da bakin ciki da damuwa ba saboda rashin kusantar ubangiji yace wa illa in ba haka ba kuwa in bai waɗannan zikirorin ba asbaha khabithan nafsi kaslan zai waye gari zuciyarsa duk bakin ciki da muni ba alheri a ciki kaslana kuma ya zama ya tashi cikin lalaci ba karfin jiki ba kazar-kazar haka zai wuni baki daya saboda wannan abin da ya tashi yace wa taqulu idha staiqafta min nawmik in kuma ka farka daga baccinka ga abin da zaka ce mutum yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir haka ne ko yace wa subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah qala alayhi salatu wa salam wannan abin da zaka fada kenan in ka tashi daga bacci yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ta'arra min al-layli duk wanda ya farka cikin dare ai istiqaba shine manan ta'arra akwai lokacin da mutum yana bacci sai ya ji ya farka kuma kila baccin ya kidawo masa to in ya samu irin wannan to ya ce la ilaha illallah ma'ana ya fadi wannan addu'a kamar da muka karanta ta la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah sai karanta wannan thumma qala sannan sai ce allahumma ighfirli ya allah ka gafarta mini aw du'aan aw da'a ko kuma yi addu'a istujiba lahu to allah madaukaki zai amsa masa wannan addu'a da ya annu lokaci ma'ana kenan yana nuna mana wannan wurin karbar addu'a ne kuma in mutum ya farka daga bacci yayin wannan zikiri to ya roki allah wani abu fa in tawadda'a in yi alwala wa salla ya salla qubilat salatuhu to za a karbi sallarsa ya shi wannan rawahu al-imam al-bukhari malami littafi ke cewa as'alullaha ina roƙon Allah an yaj'alaka minas su'ada'i ya sanya ka cikin masu samun sa'ada da masu ne littafin sa me khutuwat ila sa'ada yawa to sai maka addu'a Allah ya saka cikin masu samun sa'ada fid dunya wal akhirah duniya da lahira wa an yamnahaka at-tawfiqa kuma ina roƙon Allah ya hore maka shine yamnahaka ya baka gamdakatar dacewa kenan aina ma tawajjahta duk inda ka tinkara ko ina ka tafi a aikinka a karatunka a kasuwancinka to Allah ya sa maka albarka a ciki wa an yaj'alaka mubarakan Allah ya sanya ka wato ka zama mai albarka haithu ma halalta duk inda ka fada ma'ana duk inda ka je ka zauna wa an yajma'ana jami'an Allah ya hada mu tare fil firdaus al a'la a aljanna ta firdaus mafi ɗaukaka min aljannati daga cikin aljanna wa sallallahu ishi to Allah ya yi salati wa sallama da kuma sallama wato da aminci ala nabiyyina bisa annabi mu muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in da iyalin gidansa da kuma sahabbansa baki ɗaya to alhamdulillah wannan shine ƙarshen wannan littafi na khutuwatin ila sa'ada kuma muna karawa da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka cikin abin da muka karanta a wannan littafi yau shekara biyu kenan daidai ko har da karin ina jin wata biyu haka ne zai kai ina jin shekara biyu da wata biyu wala Allah ma da sati biyu ban ne lissafa yadda abin yake hakikatin ba amma dai wannan shine zatona to muna fata Allah madauki ya sa mana albarka abinda muka karanta a ciki duk abin alherin da muka karanta kuma dama duk littafin alheri ne Allah ya sa mu dace da aikata shi dacewa da yadda da shi farko dacewa da aiki da shi dacewa da kuma Allah ya karba daga wurinmu a ni da na karantar Allah subhanahu wataala ya sa ni a safin farko cikin masu aiki da abin da muka karanta din hakanan ku da kuka zauna kuka yi haƙuri wannan shekaru kuna bibiyar abin da aka karanta a wani littafi kuma Allah maɗauki ya ba ku ladan abin da kuka ji da kuma ya ba mu tare a ikon yin aiki da abin da muka karanta din abubuwan duk da muka yi na addu'o'i a ciki bayan mun karanta wani bangare nasa Allah subhanahu wataala ya karba mana waɗannan addu'o'i duk kuma halayen da suke malamin ne ya ambata a wani littafi daga cikin halayen kirki waɗanda za su gyara mana zuciyarmu su taimake mu wajen kusantar ubangiji su taimake mu wajen gyara alaƙar mu da junanmu alaƙar mu da iyaye alakar mu da zamantakewa a unguwa a gari, alakar mu da manya da suka gaba da mu a shekaru, alakar mu da abokanmu, alakar mu da na ƙasa da mu, to dai Allah ya bamu ikon kwatanta abinda ko yin abinda Allah zai yarda da shi a ciki. Kuma kamar yadda muka ambata bayan wannan littafin, da na ambata mana, na faɗa mana sunan littafin da zan fara? Ɗanyi. To, na yi tuntuntuni, na yi shawarwari wasu da kaina, akwai littafi da na tunanin Shama'ilul Muhammadiyya na At-Tirmidhi, wanda yake bayani akan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na halittar jikinsa da kuma abin da ya shafi rayuwarsa ta halaye ta yau da kullum har zuwa shekarun jiya ko jiya. Daga baya kuma na yi tunanin kamata wannan a gefen sira ya kamata ya biyo bayansa, kasancewar ya fi alaka da wannan gefe din. Amma akwai wani littafin da nake sa ran shi ma insha Allah za mu same shi, mashhuri ne, kuma akwai fa'idoji da dama da za su taimaka mana musamman a janibin gyara aƙidunmu da ayyuka. Littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Insha Allah ina sa ran za a same shi ana sayarwa. Mun san mun sha wahala da wannan kasancewar ba sai da shi ake ba, shi yasa da yawa mutane ba su da shi. Amma wannan ina sa ran za a same shi dan an buga shi bugu mustaqilli, na gan shi wani lokaci da dama akwai. Insha Allah ina sa ran mai kwakwalo mana littafai din nan ya samu ya je wannan satin in Allah ya sa ya dace a Kano ya samu shi, in kuma akwai shi ma a wurin sa a samu dai ayo kofi da yawa. Insha Allah mako mai zuwa shi nake sha'awar mu fara insha Allah. Yau wasu sun ba da shawarar da a maimaita wannan, amma sai na ga abinda mun riga mun karanta shi musamman dai ɗaliban ilimi da suke biyin abun ba kawai wa'azin za su ji ba, za su ga cewa sun fahimci wannan kuma sun karanta abubuwa da ke ciki, duk kalmomi an sassa alaka an alama kai an yi ta'aliki akai gwargwadon hali an fahimta a tsammani na, kuma shine dai tsammani da sa rai mai kyau a sake maimaita shi a daukar wasu shekara, a sake daukar wasu shekara biyu ina ga wanda mu fa'idanta da jin wasu abubuwan kuma, tunda akwai littafan nan suna da yawa inda rayuwar mu gaba ɗaya za ta kare ba mu gama abin da ke cikin abin da malamai suka rubuta a littafai ba. Yawwa, akwai duk waɗannan kasancewar littafai ne da za su gama mana abin da muke so. Ɗaliban ilimi za su karanta irin yadda muka karanci wannan da rubutu da ta'aliki da bayani ko rubuta 'yan fa'idoji. Akwai kuma har yanzu waɗanda ma ba ɗaliban ilimi masu ji a matsayin wa'azi su ma za su fa'idanta da wancan ɗin sosai. Duk littafin Ibn Taymiyyah yana da wannan wato fa'idojin da za mu samu, don haka zai zama an haɗa wannan da wannan, ba zai zama irin darasi ne da iya masu karatu ne kawai za su fahimta ba. Kowa zai fahimce shi, tunda mafi yawan masu zaman ba iya ɗaliban ilimi ɗin ba ne. A darussan ɗaliban ilimi insha Allah dama waɗannan akwai littafai da za a sa, akwai insha Allah tsari da za mu ɗauko na littafan aƙida tun daga ƙasa kwata-kwata a fara su ɗaya bayan ɗaya, komai ƙanƙantar su kuma insha Allah har zuwa sama. Abin dama tun da dai na rayuwa ne, in Allah maɗauki ya ba da rai da lafiya ba abu ne da za a ce in an yi ɗaya shikenan ana tsammanin abin ya ƙare ba, duk abin ba gaggawa a ciki. Komai ake so insha Allah in dai ana nan da rai da lafiya, to bi idhnillahi ta'ala za a yi gwargwadon abin da za a yi ɗin har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala kuma zai hukuncinsa wanda dole ne a same shi. Don haka insha Allah mu daure mu samo wannan littafi na Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan. Littafi ne mai daɗin karantawa kuma insha Allah kowa zai sha'awar abin da zamu ji din a ciki. Muna fata Allah maɗauki ya amfanar da mu da abin da muka ji, ya kuma sa mana albarka a rayuwarmu baki ɗaya. Mun sani ba ko akwai wasu tambayoyi ko shawarwari insha Allah. Na'am. Ban fasa ta ba, insha Allah za mu koda mun fara muqaddima ne wancan littafin za mu samu wata rana in kuma ko dake ban tsaro abun ba yau ballantan a ce dan guntun lokacin da ya rige mana yanzu a ce ayi ta jarabawa da naso mu yi ba wani abu bace a ba wani abu bane abu da littafin ne a ba mutum ya karanta a cikin jama'a kine jarabawa da ba wani abu za a tambaye ka a cikin sa ballan na je ka karanta a ji ka karanta shi da larabcin sa ka iya to wannan mutum ya cancanci a bashi ya rike littafi saboda ya tabbatar mana cewa zai iya karantawa ko yau to gudanarwa ne muke da su ne asali o akwai su a hannun mutane to a tattaro su a gani inda da zai isan su kenan wasu lagu ba asalin su ba haka suke ba wasu sun araya ko sun ajiye a gida ko wani shano shabu kai fuskai 30 ba dama tsayi ba damuwa to haka ne tsayi wani yana da dabara irin waɗannan abubuwan kayan masallacin nan mutum ya saba da duk abin da yake haƙi ne na masallaci da ƙur'ani da abubuwan da aka kawo don waƙafi don duk abin da aka ce waƙafi to aka kawo shi aka aje a nan aka ce na masallaci ne waƙafi yana da wani abu wanda ya ba da shi ma an hana shi tasarrufi a ciki ba a ba da shi kyauta ba a ɗaukarsa a canza masa tsarin mallaka ba a mallakarsa in aka ce wannan abu waƙafi ne mutum ya zo ya ɗauka ya ce a tunda dai littafi ne na alheri in ɗauka in kai gida yana da matsala sosai a rayuwar mutum yau yana da kyau mutum kar ya saba da wannan duk da san alherin mutum duk abin da ake so a duniya in dai abin duniya ne za ka iya samunsa ta wata hanya insha Allah Allah zai yassare maka yadda za ka same shi da haka mutum kada ya bari irin waɗannan abubuwa na masallaci ya rika ɗaukar su yana ajiyewa a gida cewa ai ba komai tunda dai nima ai ai ba zunubi zan yi da su ba nima ai alheri zan karanta wannan tunanin na Bahaushe ba daidai ba ne yau duk abin da ba naka ba ba a baka izinin ɗaukarsa ba to ba daidai ba ne mutum ya ɗauke shi in kuma mutum ya saba da wannan za ka ga cewa zai yi abin da wata ran zai fi shi kuma wannan insha Allah dai ba a fata a ce mutum ya zama halinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta mana insha Allah to nan gaba za mu yi maganar karantawa din ya zama cewa iya abin da za a yi kenan kun yarda da hakan ta dace yawwa maimakon a ce a rubuta wasu tambayoyi ma duk mutumin da yake sha'awa in dai dama za a tambaya ne daga cikin masu sha'awa wanda ko dama shi bai damu ba zai rika zuwa ya ji shikenan wanda ke sha'awar yana son littafin ya mallaka to ya daga hannunsa a bashi ya karanta a ji shikenan sai ya rike littafin na'am na karantawar muke so ya zama an karanta tsaf da yadda ake karatu da ka'idojin karatu in aka ji ka'ida dama duk wanda ya karanta shi daidai da tsarin sa ba wasali ne da shi ba ko yau kana karanta shi daidai da nahawun sa an san dama ga ma'anan ma insha Allah ba za ta buye maka sosai ba ko yau hakan yayi insha Allah za mu sa ko makon na gaba mu yi shi sai mu fara muqaddimar wancan littafin insha Allah saboda dai mutum a halatta masa ya mallaki abin nan din ya aje insha Allah wannan zai mana amfani to sai mu tsaya haka insha Allah wa alaikum assalam to wajen me na'am na'am saboda ita ma la'asar ana yin bacci kafin ta yawwa yana da cikin sirrinta musamman wannan abincin ya daɗe tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk laraba za ka sun saba da shi mu ne ashi ne muke zance a nan shi mu nan ne ba mu saba shi ba amma mutum ya saba shi kadai yana da gidan da masu tallaba sa shiga zai iya ko to mu nan za ka ɗauka ma za ka ga mai talla zai tashe ka to Allah san mutu to wannan yana tambaya indi min as-su'al athani kafo as-su'al allati uridu an as'alaka ya mu'allim to jazakallahu khairan ala hadhihi al-muhawala sifa ana talibu bidirasati al-islamiyya wal-lughati al-arabiyya to tunda kai dalibin lughal arabiyya ne bari a gyara maka mutum yace zai na so ya ce yana tambaya ba sai ya kawo ta min ba indi su'al ko shi li su'al ina da tambaya da zan yi ba buƙatar ka ce allati in ka ce li su'al ko indi su'al ya ishe ka baka buƙatar ƙarin bayanin allati uridu an as'alaka wanda nake so in tambaye ka ina da tambayar da nake so in tambaye ka yamma ai ko a Hausa wannan ba fasaha ko amma dai yayi kyau da aka gwada ayi a larabci din isi fa ana talibun ni dalibi ne li dirasatil islamiyya wal lughatil arabiyya wannan gun ban gane ba ce mun dune ko wa asma'u al arabiyyata ina jin larabci kake so ka ce la to ai ba a cewa wa asma'u wa afhamu al lughatil arabiyya afhamu ina fahimta ake cewa amma in asma'u ne ai kowa yana ji ko yawwa menene wannan ijtimad walakin an-nahw yakunu as-su'uba indi to na dai fahimci me yake so yace ce yana fahimtar larabci amma dai nahwu yana masa wahala hinama aqra'u ko hinama ana aqra'u al-qur'an al-karim wal-kutub al-arabiyya lokacin nake karanta qur'ani da kuma littafin larabci to alladhi ansahuka bihi ala annaka juzita khayran hawalta hadhihi al-muhawala at-tayyiba alladhi ansahuka bihi huwa mudawamat ad-dirasa an tudawima ad-dirasa wa khususan ma yata'allaqu bi al-lughati al-arabiyya litutqinaha yahtaju ilayka an tabdhula juhdan kabiran fi تحصيل العلم خصوصا في هذا الجانب ان تقرا كتبا كثيره من كتب الادب والمطالعه وهذا يقوي لسانك ويقوم كذلك قلمك فاذا كتبت واذا قرات تكتب كتابه سليمه وتنطق نطقا صحيحا وسليما باللغه العربيه يحتاج الى ان تراجع عالما من العلماء تتعلم على يديه فيعلمك وانت تواصل ان شاء الله فتكون على الدرب وعلى الطريق تستعين بالله تبارك وتعالى حتى تصل الى غايتك ان شاء الله اما النحو فيحتاج منك الى جهد تقراه على عالم هناك مقررات وكتب ميسره تبدا بها التي تعين الانسان على فهم قواعد اللغة العربية والتي لا بد أن يكون الإنسان مبتدئا بها فلا يقفزها إلى غيرها من الكتب المطولة فليبدأ بالكتب الصغيرة ثم يترقى شيئا فشيئا حتى يصل إلى مبتغاه بإذن الله تعالى أبين دا متن زي إداما عند حرينا سن كويلا ربسيتو هنا بكاتر يجي كويش قم مالنا kowanne ilimi fa in ba da malami ba yana wahala da mutum in ka san wato mubada din ko littafin da aka rubuta dama da su zai kamata ka fara sai kuma ka fara daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan koyi adabin larabci adabi shi amfanin sa dama shine ya baka sanin kalmomi da yawa da zaka iya amfani da su da kuma sanin yadda uslubul larabawa suke magana da larabcin su sannan mutala'a za ta baka irin shi ma sanin yadda za ka yi magana ka ji yadda laraba suke magana kai ma ka yi magana irin tasu to wannan in ka same shi za ka iya samun damar da za ka ranta kuma littafai wasu da kanka amma ilmomi duk suna buƙatar ka je gun malamai ka zauna gaban malami kuma ya koya maka daga wannan littafi sai wannan littafi insha Allah wata rana za ka aje wannan takardar ka yi mamakin cewa sai da kanka in ka duba karanta suka ce ka ji wata rana ni ne wannan tambayar za ka zan baka wannan ka aji ka sa ta aljihu ka sa a cikin tarihinka wata ran in kai karatu mai yawa zaka bo sai ka ce ka la ilaha illallah wani ne shi ne wannan sai ka ji kaiwa kanka dariya shi yasa yake da kyau mutun ya rika aje abubuwan tarihinsa na taba baku labari wata rana a makarantar primary a Madina ta yara da suke karatu da naje randa ina ji ran Abdulwahab ne randa zai gama primary da naje sai headmaster makarantar ya zaunar da ni muka aka kawo shayi muka tattauna muna hira sai ce aje a kawo masa file din yaro ana zo a kawo sai bude shafin farko bayan takaddunsa na haihuwa da na dauka da sauransu sai ya nuna min wata takadda ban taba ganinta ba shi ma bai taba ban labarin akwai ta ba sai ce wannan shine rubutun Abdulwahab da muka ce yayi a ran da muka dauke shi a aji daya a makarantar nan wani jagwalgwale haka da ƙyar za ka iya karanta shi aka kira shi ma aka nuna masa aka ce ka san lokacin da kai wannan yi shi wallahi ya manta sai aka ce rubuta wata takardar kuma a lokacin ɗan rabin shafi ya rubuta ya zana rubutu mai kyau kowa iya fahimtarsa sai ce to kaga bambancinka shekara shida da yanzu malamin yi ce to wannan zai wa mutum amfani irin wannan abun wata rana ya aje abin da lokacin da da bai iya ba to lokacin da kuma ya samu dama ya karatu sai ya duba da kansa sai ya gani to sai ya gode wa Allah tunda ka san shi ilimi ba kamar sabuwar riga ba ce in ka je ka siyo da ɗinkin ta da komai kana sawa ka san lokacin da ka sa haka kawai yake shiga jikinka haka nan wato yadda za ka ga yaro bai san ba zai iya gaya maka lokacin da ya girma ba ko akwai mai jin lokacin da yake haɓaka yake girma jikinsa sai dai mai kallon ka sai ya gaya maka ya ce ka ga fara nan ya girma yawwa saboda shi haɓakar naman jikin ya riƙa haɓaka ƙashi yana ƙara faɗi tsoka tana ƙaruwa har mutum yana ƙara tsawo yana ƙara ƙiba babu ɗan adam da ke jin wannan abu a lokacin da yake yi ko yawwa to haka nan iliminka baka jin lokacin da ilimin ya ratsa jikinka ya shiga ka ce ai ga ran da na san kaza ga ran da na san kaza amma duk lokacin da kake da wani abu a rubuce za ka iya kwatantawa iliminka na baya farkon lokacin neman ilimi da kuma lokacin da kai karatu to za ka riƙa sa wannan mizanin kuma za ka samu dama sai ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala haka nan ko idan an tambaye ka wani abu sai ka ji ka sani baka san lokacin makila da ka karanta shi ba to wannan yawan karatu yana sa mutum ya sami waɗannan abubuwa Allah ya taimake mu wa alaikum salam na'am 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 mutumin daji na'am gaskiya ne ƙwarai gaskiya ne
yurakta a ke sai sati da ya sami
ya
idan ya sako da ya ji dole
yadda
ban shi da ban
ƙwarai gaskiya ne yin ya saba yau da kullum in ba haka ba yana sawa sabo masu wanda suka san shi za su ce wani fa yau an yi sabon abu wannan gaskiya ne shi abin yana da alaka da sabo har yanzu gaskiya ne to Allah ya sare mana al'amuranmu na'am mani to na'am masharib shine hanyoyin tunani ana kiran hanyar tunani masharab saboda shi tunani kamar shansa kake kwankwadarsa kake shi yasa ake kiransa masharab kamar misali wannan ya dauki hanya kaza wannan ya dauki hanya kaza kamar mazhabobin fiqhu wannan hanafiya wannan malikiya wannan shafi'iyya wannan hanbaliya amma waɗannan ba a kiransu masharib kasancewar ba hanyoyi ne na zargi ba kamar dai hanyoyin tunani din nan na wanda ya dauki ya saba wa sunna ya bi wata hanya daban hanyoyin bid'a su ma ana kiransu masharib hanyoyin tunani na irin zamanin yanzu shi yasa akwai karatu ko wani darasi na musamman da ake koyarwa a jami'a abinda ake ce ma al-mazahibul fikriya sunansa kenan hanyoyin tunani na zamani misali a koya maka irin abinda ake ce musu capitalism su socialism communism din nan da ake faɗa da su hanyoyi irin na secularism ai mun san su muna ji ana faɗa sunansu ko duk hanyoyi ne na tunani da wasu masu tunani suka kirkiro su to duk ana karanta su a san me matsayin musulunci akan su wannan duk masharib ake kiransu shikenan to Allah ya cimke mu Allah ya sa mana albarka a lokutan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu da abin da muka ji muna ƙara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka abin da muka ji a wannan littafi ya ba mu ikon aiki da shi kuma duk abubuwan da zamu karanta a nan gaba Allah ya ƙara mana fahimtar su Allah ya ba mu ikon aiki da su wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad.